بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مجمع صبر ashirin da shida ga watan Rabi'un al-Awwal, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, daidai da 23 ga watan Nuwamba, shekara miladiya ta 2019. Wannan shine kasad na 233 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya, Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi. Wannan littafi na Zadul Ma'adi mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi sallama. Komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alayhi sallama, da bayani akan tsarin rayuwarsa da yadda ya gudanar da addinin sa da alaƙarsa da al'umma. Malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki, musamman lura da cewa ya rubuta asal littafin a halin tafiya, inda ya je kasar Makka don yin aikin haji, nesa da iyalansa, nesa da littafansa. Allah Ubangiji ya saka masa alkhairi. Idan ba manta ba, muna ta bibiyan Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, a inda yake mana bayani akan tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gama da yaƙin Badar, muna dan ƙara wasu bayanai gwargwadon hali abubuwan da ke da alaƙa da wannan yaƙi. Abin da ya rage a cikin waɗannan ƴan takaitaccen bayanai shine magana akan wasu fa'idoji da malamai suka fitar ƙarƙashin haditha da waƙi'a ta yaƙin Badar, wadda za mu takaita bayanai akai insha Allah, sannan sai mu ci gaba. Malamai sun tattauna sosai akan fawaid mabambanta waɗanda aka fitar game da wannan haditha mai girma. Zan takaita maganganu akan wasu daga ciki insha Allah. Daga cikin abin da malamai suka bada bayani, akwai magana akan cewa yaƙin Badar yana nuni zuwa ga wata ƙa'ida da ake cewa jaza'u sayyi'atin bimithliha, sakamakon mummunan aiki ana iya mutum sakamako da mummuna irin aikin da yi. Don mu kalli yadda mutanen Makka suka ainihin wato zalunci Annabi da sahabbai, suka kwashe musu dukiya, suka kore su, kuma yanzu Allah ya ba su dama sun rama wannan zaluncin da aka yi musu. Sannan da ka'ida ta al-akhdhu bi mabda'i ad-difa'i 'anil nafs, wato ka'idar kare kai. Annabi da sahabbai Allah ya ba su dama da yake cewa udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir, a cikin suratul hajj, wanda mun ji magana akan wannan aya a can baya. Da aka kare kansu suka yi daga zaluncin da ake musu. Sannan wannan yana nuni zuwa ga cewa yaƙin yana nuni zuwa ga cewa babu zunubi akan mutumin da ya bar wani abin da yake mandubi. Idan muka kalla yanayin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gayyaci mutane zuwa fita, bai ce dole ba, don haka wasu ba su je ba, kuma ba a zarge su ba, saboda a lokacin umarnin da ya bayar umarni ne na mustahabbanci. Sannan har ila yau akwai bayani akan muhimmancin ashura, shawartawa da tattaunawa tsakankanin mutane waɗanda suke jagoranci ko shugabanci, ko waɗanda suke da wata maslaha da ta haɗa su, musamman a san da za su ɗauki wani ƙarar, za su ɗauki wani hukunci wanda yake hasin, wani hukunci wanda yake zai iya haifar da wata natija. Za mu tsinkayi wannan ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga neman shawaran na kusa da shi daga cikin sahabbai, sa Abu Bakar da su Umar da mutanen garin Madina, kafin ya azamar fita daga wannan yaƙin. Kuma har an fita wurin yaƙin ma, sai da ya ƙara tsayawa, ya ƙara neman shawarar su, me kuke gani, me ya kamata a yi. Haka yana nuni kuma zuwa ga har ila yau, kamar yadda malaman suke faɗa, muhimmantar da alƙawari da abin da aka yi ittifaƙi a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawari da ittifaki da mutanen Madina sun yi signing MOU akan cewa za su taimake shi ma damar yana cikin garin su. Don haka bai lazimta musu su taimake shi a wajen Madina ba. Don haka da za a tafi wannan yaki sai da ya ƙara muraja'antar su ko suna ganin za su faɗaɗa wannan alƙawarin nasu ta yadda zai shigar da abin da zai iya faruwa na buƙatar taimako a wajen Madina. Kaga ya muhimmantar da alƙawarin da suka yi da shi a baya. Duk da yake a matsayin shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a matsayin sa nabiya, yana da ƴancin ya ce kawai ba sai ya ji shawarar su ba. Allah ya ce ku fito ku taimake ni, kuma za su fito din. Amma da haka sai da ya nemi ya ji shawarar su game da haka. Sannan yana nuni zuwa ga falalar wasu muhimman sahabbai irin Abu Bakr, irin Umar, irin Ali ibn Abi Talib, irin su Sa'ad ibn Mu'adh, waɗanda suka yi ta yin maganganu a gun wannan shawarwarin da aka yi wanda muka ji tun a farko, da yadda suka nuna girman al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da girman taimakon da ya kamata su mishi. Na'am, sannan yakin yana nuni zuwa ga ka'idar cewa la muwalata bainal mu'minina wal kafirin, babu ƙauna ta addini tsakankanin mu'minai da kafirai. Da zamu ga wannan shine a inda zaka ga cewa an ja sahu tsakanin musulmai a sahu guda da kuma kafirai a ɗayan sahu, sai zama kuma a cikin waɗannan mutanen akwai musulmi wanda yake da wani ɗan uwa ko wani ƙanin uba ko mahaifinsa a ɗayan sahu, wannan bai hana su yaƙe su ba. Saboda mene? Akwai abin da shiga tsakani shine imani ta ɓangaren musulmai da kuma kafirci ta ɓangaren mutanen Makka. Sannan yaƙin yana nuna mana abin da yake faruwa na yadda shedan yake tabar da duk wanda ya bi shi. Wanda ya bi shedan ƙarshe taɗewa zai yi, kamar da Allah ya bada labari a cikin kissan wannan yaƙi da shedan yake cewa wa idh Allah yake cewa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarul lakum. Shedan yace Allah yace shedan ya kawata musu ayyukan su, ya gwada musu cewa wannan abu da za su yi na zuwa Badar su yaki musulmai to abu ne mai kyau kuma akwai nasara. Yace musu kuma yau din nan dai ba za a ci nasara akan ku ba, ku ne da nasara. Falamma ra'atul fi'atani, yayin da aka zo akai ido da ido na kasa sai janye jiki ala aqibai yayi baya, kaga da shi zuga su ya wuce gaba ya dinga zuga su, amma da aka zo aka je keke da keke sai ya koma baya. Wa qala yake cewa inni bari'un minkum ko inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab. Yayi waɗannan maganganu yace nayi barambaran da ku ba na ba ku, ina ganin abin da ba ku gani. Shi ya ga mala'iku runduna runduna, sannan kuma yace ina jin tsoron Allah. To wannan magana har sai da malamai suka dinga tattaunawa a kanta, ya shedan ko yace ina jin tsoron Allah. Qatada ibn Du'ama kamar yadda Ibn Kathir ya kawo, da ya karanta wannan wajen sai yake cewa kazzaba aduwullahi, ƙarya shedan yake yi, wallahi ma bihi makhafatullahi, na rantsi da Allah bai ji tsoron Allah. In ji Qatada yace walakin alima annahu la quwwata, ya dai san bai da wata dabara ne wala man'a kuma ba zai tsira ba. Wa tilka adatu aduwullahi, wanda ita ce al'ada shi shi Fir'auna a wayar shedan a koda yaushe liman ata'ahu, ga wanda ya mishi biyayya, wastaqa da lahu wanda ya rankwafa ya bi shi, hatta idal taqal haqqu wal batil, in aka gamu tsakanin gaskiya da ƙarya da shi shedan yake karewa, aslamahum sharra musallamin, sai ya miƙa su ya saranda su ga wannan gaskiya mafi sharrin miƙawa. Haka Qatada yake faɗa. Daga cikin abin da malamai suka tattauna game da wannan magana shi ne, a bisa manhajin Alƙur'ani idan ya kwararo magana wadda take ba haka ba wani ya faɗi ta, to Ƙur'ani baya tsallake ta sai ya mai mata da martani. Waƙalat al-Yahudu Uzair ibn Allah, waƙalat al-Nasara Masihu ibn Allah, sai Allah yake cewa mene? Zalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah. Sai da Allah ya ce ba haka ba ne, wa waɗanda suka ce yadullahi maglula, Allah sai dai ce gullat aidi hannunsu Allah ya tsine wa hannunsu ya sa ya zama wato ya guntune ko yayi ruwa wal ilu bima qalu Allah ya ce kuma Allah ya tsine musu akan wannan magana idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah duk da gaskiya suka fara masa da Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiquna lakadib Allah ya shaida cewa kai annabin sa ne ya sani amma kuma su magana da suke fada ƙarya suke ba su shaida ba su to haka qur'ani yake da wannan manhajin da duk maganar da ya hakaito ta idan ba daidai ba ce sai ya yi fashin baki akan ta da haka idan ya hakaito ta ya wuce to ta zama daidai a ƙa'idar alqur'ani kamar yadda misali fadin wannan sarauniya take cewa da ta aikawa da Sulaimana hadiya ko kuma da aka aika mata da wasiƙa take cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu aizata aliha azilla to yanzu wannan kaga magana tace qur'ani ya hakaito tunda qur'ani bai ce ba haka bane to ta zama haka dinki ina fata mun gane wannan to ire-iren su suna nan da yawa haka a cikin alqur'ani mai girma hikayat waɗanda idan magana ce wanda ba daidai ba Allah sai yayi tabi'i akan ta baya barin ta haka to kaga amma nan da aka ce shedan ya ce inni akhafu Allah sai kuma aka yi shiru ba a ce ƙarya yake ba Allah bai ƙareta shi ba to me ma'anar magana da aka wasu suka ce abin da ya faɗa yana jin tsoron kar ya zama fa yau ne ranar da zai mutu din da aka ce da ya doki Allah ya ce fa anzirni ila yau mai ba su hala wannan ranar ce ita ji tsoro ba wai jin tsoron Allah na bautar Allah ba ina fata mun gane wannan daga cikin fassara wasu kuma suka ce ya ce yana jin tsoron Allah kuma saboda kowa ya san ƙarya yake ba buƙatar sai an ƙareta shi tun daga shi kanshi da duk masu ji sawa'un ɗan uwan shi ne kafirai ko kuma musulmai ne kowa ya san ƙarya yake saboda qur'ani yayi bayani akan ƙarerayen shi a wurare da dama kala daban-daban Allah ya riga ya tona mishi asiri babu buƙatar a mai mishi da martani saboda kamar misali fadin Allah ya idhumu shaytanu wa yumannihim wa ma idhumu shaytanu illa gurura kaga Allah ya riga ya bayyana irin halayen shaytan da irin gururin da yake sa mutane haka wa kana shaytanu li rabbihi kafura kaga wanda aka riga aka mishi wannan tambar to dan yanzu yazo ya faɗi wata magana an ba da labarin irin abin da yake tsakanin shi da abin nan annabi Adam mutuncin da yayi mai da tsinuwar da Allah ya mishi to ga ba bukata kuma yanzu ya wata ƙarya a ce kuma sai an ƙareta shi kowanne ne dai ɗayan biyun wallahu ta'ala a'lam wannan shine bayanin da malamai suka yi akai fa'idar da ke wajen shine cewa shedan yana tabar da duk wanda ya bi shi akan ko menene dan haka anan kaji ya ce inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab ya zara jiki falamma tarat fi'atani nakasa ala aqibai kamar inda kuma Allah yake cewa kamar sanin shaytani lamma id qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin haka irin dabi'a sa take a kodi shi yace kai kafirci in kai kuma ya juye baka ya baka wuri har a cikin jahannama ma Allah yace wa qala shaytanu lamma qadir am inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fasadaktum fala tadununi wa lumu anfusakum ma ana bi musrikakum wa antum bi musrikhi haka yake faɗa yayin da aka gama duka shiga wuta ƴan wuta suka gama shiga wuta gabaki dai Allah ka tsare shedan yayi musu wannan jawabi yake cewa wa qala shedan lamma qadira inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum ni kuma na muku alƙawari na banza kenan fa akhlaftukum kuma na saba muku alƙawarin ban cika muku menene ma'ana kuma kana li alaikum sultani banda wata hujja akan illa an da'awtukum fastajabtuni sai dai kawai na kiraye ku kuma kuka amsa da haka yanzu ni ba zan tuba ni da wata tuhuma akan kuma ba ku da abin da kuka faɗa kaina ni ba da abin da faɗa kan ku kowa ya ci da kanshi shikenan ya tashi ba kafare waje su cigaba da konewa shi ma ya cigaba da konewa kaga dabi'a ta nuna babu yadda za a yi ka bi shi ka tsira domin hanyar sa ba hanyar tsira bace hanya ce ta bata Allah ka tsare dan haka har ila yau kuma a cikin wannan kissa ta yakin Badar akwai bayani akan yadda Allah yake halakar da masu istihza'i da addinin Allah, wanda duk ya dauki dabi'ar cewa yana ma addinin Allah izgiri, to babu shakka Allah zai ga bayan shi ko ba dai ko ba jima. Kaga waɗannan manya-manyan kafirai sune suka yi tawa musuluncin izgiri shekaru 13 zuwa 15 a lokacin da aka yi wannan yaki. Allah subhanahu wataala ya karye kashin bayan su a ranar Badar, kamar yadda Allah yake cewa, yake ce manzo sallallahu alaihi wasallam, inna kafainaka almustahzi'i, mun wadatar maka game da masu istihza'i. Za ga abin da zamu yi, za ka Allah ya halakar da irin su Abu Jahl, irin su Utba, irin su Umayya, irin su Walid, irin su Uqba bin Abi Mu'ayth. Waɗannan duka gaggan rukunai ne a cikin kafirci, waɗanda a Makka sune masu faɗa aji game da kafirci, suke shine duk wani rashin kirki da rashin arziki wanda ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai. Sannan wajabcin yakin Badar nuna mana daga cikin darussan sa wajabcin mayar da duk wata sarƙaƙiya ko wani rikici a maishe shi zuwa ga Allah subhanahu wataala da hukuncin sa. Idan muka kalli abin da ya faru game da ganima wacce akai wanda akai rikici akai, Allah subhanahu wataala ya warware wannan rikici ta hanyar nassin Alkur'ani da ya sauka na yas'alunaka anil anfal. Sannan da kuma yana shar'ancin bayar da fansa na al'asra ko usara. Idan an kama bayi, shari'a ta yadda duk da kafirai ne su abokan fada ne, shari'a ta yadda an shi fansa, a sa musu fansa, a sa musu farashi, yan uwansu da waliyansu da masoyansu su biya wannan fansa a sake su. Sawa'un wannan fansa za su biya kuɗi ne tsaba ko wani abu mai daraja ko wani sabis, kamar yadda aka ce musu waɗanda ba su da kuɗi to su zo su karantar da yaran musulmai wata abu, wata mas'ala ko wata fa'ida, wanda yake da wani abu da zai iya yi na bauta ko hidima ya yi, sai a sake shi. Wannan ya nuna shari'a ta da haka. Sannan kuma yakin ya bayyana irin tausayi da rahamar da musulmai suke da ita, da rahamar da addinin musulunci yake da ita ta fuskar mu'amalantar su fursunonin yaƙi. A da an san cewa duk wani sakan fursunan yaƙi suna cin mutunci su ci zarafinsa, su gaggaya mishi maganganu na banza, su ɗaura mishi wahala da bala'i. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yasa aka kama waɗannan kamammu, sai ya dinga cewa a mutunta su, a girmama su, a tausaya musu, har aka wayi gani ma wasu mutanen Madina sai su hana ƴaƴansu abinci su ba waɗannan kamammun bayi. A dalilin haka wasu suka musulunta, kamar da zamu gome shi. To musulunci ya nuna tafarki mai ban mamaki, tafarki misali game da yadda ake mu'amalantar kamammun bayi. Sannan wannan yaƙi yana nuni zuwa ga yadda Allah subhanahu wataala ya amsa wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama addu'ar da ya tayi, addu'ar da ya dinga yi tun ana Makka. Yakan yi addu'a ya ce, Allahumma alayka bi Abi Jahl, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Utba ibn Rabi'a. Allah subhanahu wataala ya amsa mishi wannan addu'a aikace a Badar. Wannan yaƙi na Badar ya yi tasiri ƙwarai, kamar yadda na fara ambata, game da wasu mutane suka fahimci musulunci cewa ba addini ne na rikici ko gaba ba. An kama su a cikin kamammu, amma kuma an mutunta su, an kama su an ba da fansansu, wasu kuma an ainihin wato ba su dama, sun karanta da na ba an sake su. Sannan su kansu munafukai na garin Madina sun tsorata sosai game da abin da ya faru ta fuskar musulmai da ƙarfin sojansu. An samu musuluntar wasu daga cikin Qurayshawa a daidai wannan lokaci bayan yakin, irin Umair ibn Wahab, irin Abu Aziz ibn Umair dan uwan Mus'ab ibn Umair, wanda a sanadiyar kama shi da aka yi a matsayin bawa ya ga mutunci a hannun wanda suka kama shi, ya tuba ya musulunta. Haka kuma wani mutum mai suna As-Sa'id ibn Ubayd shi ma ya musulunta ne ranan Badar. Wannan As-Sa'id ibn Ubayd shine kakan al-Imam Shafi'i, kusan Shafi'i ba Quraishi ne, rahimahullah. As-Sa'id ibn Ubayd ibn Abd ibn Yazid ibn Hisham ibn Abd al-Muttalib, laka Shafi'i shi ma ba Mutallabi, wannan kuma shine kakansa, sahabi ne cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma ya musulunta ne a ranan Badar bayan yaƙi, kamar yadda al-Khatib al-Baghdadi ya kawo a cikin tarihin Hudaybiyyatus Salah. Sannan a musulun wannan yaki yana bayyana falalar waɗanda suka yi musharaka a yakin, kamar yadda muka ji a baya abinda Imam al-Bukhari ya ruwaito na hadisai da suka zo akan falalar imma dai waɗanda suka yi shahada a wajen da kuma waɗanda suka tsira da rayuwarsu, waɗanda ba a kashe su ba cikin musulmai, dukkaninsu sun samu aljanna kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce a ba su, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su. Har ila yau yakin yana nuna mana gaskiyar sahabbai da ƙaunar da suke wa junansu, da ƙaunar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma ƙaunar da suke wa addinin musulunci. Har Allah ya saukar da aya fadinsa, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah, har zuwa ƙarshen aya a cikin suratul mujadala, wanda take nuni zuwa ga abin da ya faru na jan batta da suke tsakankaninsu da danginsu na jini saboda bambancin addini. Haka Allah subhanahu wataala ya ankarar da muminai zuwa ga wata watan haƙiƙa guda ɗaya mai muhimmanci, shine duk abu in za a kalle shi to a kalle shi da idan addini, kafin a kalle shi da idan al'ada. Shine akan mas'alar da ya ganima da Allah yake cewa yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. A dacin sun san cewa idan an je yaki a jahiliya aka samu ganima to ana yin rabon wawa ne irin na ƴan farauta. Yanzu sai Allah subhanahu wataala ya nuna musu a'a, duk da ganima abun duniya ne, amma a nemi karatu a kansa a addinance ya ake yi da shi tukunna. Kar kawai wato wannan ya nuna mana zuwa duk abin da za ka yi ko da abun duniya ne, abu ne wanda na duniya ne tsantsagwaransa, to ka fara tambaya tukunna meye tanadin da musulunci ya yi game da kasuwanci, aure, makwabtaka, gini, aikin gwamnati, abokantaka, surkutaka, duk waɗannan abubuwan waɗanda sun shafi zaman duniya ne kawai, ma'ana ba tsantsar ibada ba ne. Ana iya bambance su ne meye ibada meye rayuwa. Malamai suka ce duk abin da aka ce ibada shi ne wanda inda annabawa ba su je ba ba a yi shi. Annabawa ne ku sun kawo sallah da azumi, su suka kawo abin nan aikin hajji da makamantansu, to wannan shine ibada tsantsa. Akwai kuma abin da koda mutane tsabaragen kafirai ne ba su taɓa jin labarin annaba ba suna yin shi, to wannan shine mu'amala ke kasuwanci, makwabtaka, auratayya, surkutaka, gini, noma, kiwo, yaƙi, sulhu da makamantansu. Kaga koda inda ba a san musulunci ba ana yin su, to hatta waɗannan abubuwan waɗanda suke na duniya ne tsantsagwaransu, idan ka zo yin samu ɗanka na musulmi yana da matukar muhimmanci ka nemi meye tanadin da musulunci ya kansu, saboda dukkaninsu addinin musulunci ya kawo regulation, ya kawo tsare-tsaren da za su gyara abin da ke cikinsu na ɓarna. Da haka ne mai alabi yake cewa wallahi lahu an yaf'ala fi'lan, haka fi'lan na nuni zuwa ga umumi ke, wato na kira ce da tufidul umum, hatta ya'lamu hukuman lahi fi, bai halasta ga mukallafi ya aikata wani aiki har sai ya san mai hukuncin Allah game da shi. Wa yas'alul ulama, ya tambayi malamai su gaya mishi in bai sani ba. Wa yaqtaribu mutabi'ina sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya koyi da masu bin sunna. Dan haka yana daga cikin abin da Qur'ani ya nuni akan shine lalle a nemi yadda za a gudanar da duk abin da ke da alaka da duniya, a nemi mai fadin shari'a akai ta fuskar ganima, aka fada haka ta fuskar su waɗannan kamammu. Dan haka har Allah yake cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi, zuwa ƙarshen aya da ke cikin suratul anfal, da kuma fadin Allah misali da yake cewa walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu iz tuhsunahum bi idnihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhu liyabtaliyakum walaqad afa ankum. Ko da yake wannan aya zamu zo muji bayani akan ta a gaba, ta sauka ne game da wannan waƙi'a, amma sai zama ta fi mu ɗabaka da abin da ya faru a Uhud. Kuma za ka dama al-ibratu bi umumin lafz la bi khususis sabab. Allah ya ce haƙiƙa Allah subhanahu wataala ya gaskata muku alƙawarin da ya muku sanda kuka zama akan gaskiya, yayin da kuke ta buge su kuna kashe su da izinin Allah, sai da kuka yi
fashali kuka zama kuka samu failure kuka yi rigima game da al'amarin ganima kuka saba wa Allah bayan da Allah nan muku abinda kuke so na nasara shine sai Allah yace minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai wanda duniya suke nufi wato ganima suke so su samu wa minkum man yuridu al-akhirah wanda kuma Allah suke nufi to wannan fatan cikin sabai kenan jama'a Allah ya musu wannan tankiya ashe a cikin sako wanda duk da mu'minai ne da imanin su amma a cikin ransu suna son wani abu na duniya ba lahira kai suka sa ido akai ba har kuma nasin qur'ani ne ba za ka yi mishi wani tawili ba to yana kuma ga wasu mutane wanda ba su ba kenan din da kaga mutane haka suke minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah inda mutane suke ba ka raba su da irin waɗannan ɗabi'u Allah ya tsare mu sannan kuma daga baya Allah subhanahu wataala yace sai kuma ya ba ku kariya ya dawo da ku cikin hayyacinku ya yafe muku da sauransu shi da ibnu mas'udin kamar yadda al-imamu ibnu kathirin ya kawo daga ibnu abi hatim a cikin tafsirinsa ibnu mas'ud yake cewa ma sha'irna anna ahadan min as-sahabati yuridu dunya hatta kana yawm uhud ko mu taba sanin cewa a cikin sahabbai akwai wanda duniya yake nufi ba sai da aka yi uhud sai da aka yi hudu da aka faɗi wannan nan sai da aka yi hudu sannan sai ga na idi ashe da gaske cewa mutane akwai wanda duniya kawai suke nufi Allah ka gare sannan wannan yaki yana nuni zuwa ga cewa addu'a tana daga cikin muhimman hanyoyin samun nasara akan al'amuran rayuwa ko addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta yin addu'a mun ji ya kwana yana addu'a har ma sahabbai suka dinga cewa wannan addu'a ta isa ka ai Allah zai amsa maka shine Allah yake cewa if tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum katina sa'adda kuke ta neman agajin ubangijinku sai ya amsa muku yace anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifina zan aiko muku da dubbun mala'iku da su staya haka kuma fadin Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an shi ma yana tabbatar da wannan cewa Allah ya alƙawari duk wanda ya kira shi zai amsa mishi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta'addu'a to musamman kuma addu'a wanda yake cikin kunci da bukata amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su haka nan har ila yau wannan yana nuni zuwa ga ayyuka nagari suna da tasiri wajen samun nasara da Allah yake cewa inna lanansuru rusulana walladhina amanu ma'ahu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad baya ga addu'a da suka tayi baya kuma sun kame hannayen su bane sun yi ayyuka na kwarai sun yi sallah sun yi salati sun yi kabbarori sannan kuma sun tashi sun yi abin da ya kamata su yi a wajen yaki da haka kuma baya ga wannan gaba daya sai kuma suka yi tawakkali suka dogara ga Allah wanda kuma shi kuma dole ne a cikin cikar imaninka ya zama bayan ka iya duk abin da zaka iya na addu'a da kokarinka da kwazanka sai kuma ka koma ga Allah ka tabbatar shi kuma ke iya zartar da nasara ko akasanta shine Allah yake cewa in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun cikin al-imran da ke da Allah yake cewa in Allah ya taimake ku fa to ba wanda zai ci nasara akan ku idan ku Allah ya tabar da ku waye sai ba ku nasara kuma bayan Allah lalle Allah lalle wajibi ne akan masu imani su dogara ga Allah da haka dogaro ga Allah shine abu na taki na karshe bayan addu'a da kuma iyayen kokarin da zaka yi sai kuma ka dogara ga Allah wannan kuma shine abin da ya faru a aikace ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki na Badar tare da karancin su basu kai wan kafirai ba basu fade bisa ugun kafirai ba Allah ya ba su nasara Allah yake cewa wala qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla Allah ya taimake ku a Badar kuna ɗan hikin nan kuna ɗan kadan Allah ya ba ku nasara sannan yakin Badar yana nuni zuwa ga cewa jihadi na daga cikin ayyuka mafiya falala dan a sanadiyar sa aka samu nasara ga addini da ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine dhiratu tsunami addini shine tsoro ruwan tozan addini sannan a dalilin sa aka samu bayan cin nasara ga addini aka samu wannan falala wanda har yanzu ake ambata da ran an ce sahabi wa da badari ne ya samu wata daukaka ta musamman har ila yau wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin lazimtan da'a da gujewa saban Allah da barin sabani suna daga cikin abin da ke samarwa da musulmai nasara a wannan ayyukansu da suka gujewa sabani a wannan yaki sai suka samu nasara zamu zo mu ji da ba su samu irin wannan gujewar ba a Uhud sai Allah ya jarrace su da haka mu ma yanzu mu sani a matsayin mu na musulmai ne inda muke idan mun bi Allah mun gujewa sabo mun guje mu rigingimu tsakankanin junanmu to sai Allah ya ba mu nasara idan kuma muka ki waɗannan da gurgurdan yadda muka ki wannan gaskiya da gurgurdan matsala za mu samu a rayuwarmu sawa'un tun daga cikin gidanka ne ko tsakaninka da ƴan uwanka ko tsakaninka da abokanka ko a cikin wata kungiya ta addini ko a cikin wani tafiya da haka abubuwa suke faruwa Allah ka tsare mu sannan a yana nuni zuwa ga muhimmanci ko kuma wajibcin lazimtar da'a ga shuwagabanni a yadda sahabbai suka lazimci da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin wannan yaki wanda wannan yana daga cikin asbabun nasri da suka samu sannan yana nuni kuma ila yau haƙi zuwa ga cewa idan aka samu munaza'a tsakankanin musulmai to zai ba kafirai dama su samu ƙarfi akan musulmai za su iya cin nasara akan musulmai idan kuma musulmai suka hada kansu to kafirai ba su nasara akan su ba insha Allah shi sai Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wa inna Allah ma'as sabirin har ila yau jihadin nan na Badar ya taimaka kwarai wajen tabbatar da cewa rigingimun da ke tsakanin Aws da Khazraj sun kau tunda yanzu ga su asahu guda suna yin jihadi da kuwa rigingimu ne zankama tsakanin su tun a jahiliya sannan abu na gaba da yaki yake nuni baya ga waɗancan siffofi akwai kuma muhimmancin ikhlas ikhlasin da sahabbai suka yi a wannan yaki to ya taimaka sosai wajen cin nasarar su da Allah subhanahu wataala ya ba su kamar yadda Allah yake cewa walayansurannallahu man yansuruhu inna Allah laqawiyyun aziz lalle Allah zai taimaki wanda duk ya taimaki Allah kuma Allah ƙawi ne mai ƙarfi ne azizun kuma mabuwayi da haka sun ji yakin nan ne kawai don Allah kamar hadisin da muka ji ne a baya wanda aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wanda ya yaki dan ganima da wanda ya yaki dan abada labarinsa da wanda ya yaki dan a san matsayinsa faman fi sabilillah Abu Musa al-Ash'ari ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya wane ne yake yi dan Allah manzo Allah ya ce man qatala itakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi dan kalmar Allah ta zama a sama to shine yayi don Allah shine idan tafarkin Allah a cikin bayanin da aka ji a baya wanda yake nuni zuwa ga cewa ya tabbata a tarihance fil jumla cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a qalibu badr wannan kwazazzabu na rijiya maras ruwa dake Badar ya tsaya yayi magana da kafiran nan bayan an kashe har Umar ya mishi wannan magana wanda mun tattauna a baya akan ta wannan yana nuni yana tabbatar da abinda wasu nassoshi suka nuna na cewa bayan mutuwa akwai wata rayuwa mutumin da ya mutu Allah ne tashe shi hadijin karan takalma za a mishi sakamako za a mishi tambayoyi a minti kuna har za a aje ransa a wani wuri a cikin mutane irinsa har ma za su dinga tambayan shi labarin gida kamar da al-Imamu Ahmad ibn Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito har su dinga tambayan mutum labarin abin da ke faruwa a gari daga cikin lafazin har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa har a tambayi mutumin da ya bar ƴarsa ba ta yi aure ba har ya tambaya ya ce ya labarin wancan ba dan tunna rayi ta ki aure a ce mishi ai hatta al'ana lam tatazawwaj har yanzu ba ta yi aure ba aka ce a lahiran nan ma ko a barzahu din nan sai ya ji bakin ciki wannan bawan Allah haka wanda zai tambaya ya ce su wane ne masu kuɗi su waye manyan attajirai yanzu wa ke shugabanci a makaranta kaza wane ne gwamnatin jiha kaza duk kowa zai tambaye irin abin da yake yi a duniya zai tambaya idan ustadi ne zai tambaye ustadanci yanzu musabaka su waye suka ci ba na misali ko idan dan boko ne zai tambaya harkar sa ta boko idan dan siyasa ne tambayi harkar siyasa kowa abin nan din shi wali kullin wujhatu huwa muwalliha duk wannan yana nuni zuwa ga tabbatuwar rayuwa a bayan mutuwa cewa an mutu fa ba wai an gama ba kenan wani sabon babi ne na rayuwa to wannan abin da Annabi a wurin yayi magana da su kuma ya ba da labarin cewa lalle sun ji maganar sa ku da kuke nan ba ku fi su ji ba yana tabbatar da samuwar rayuwa a bayan mutuwa a aikace an gani tun a nan duniya ke wallahu a'lam haka kuma a ila yau yana nuni zuwa ga cewa akwai tabbatuwar karamomi da gaske ne karamomin waliyai kuma akwai sahabbai da dama da suka samu wata karama a wajen wadanda an ba da labarin wasu a baya da makamantansu da gaske ne kenan akwai karamar waliyai yana tabbatuwa sannan yana nuni zuwa ga wata fa'ida ta cewa komandan yaki ko shugaban wata tafiya yana da muhimmanci zama koda yaushe yana kusa da jama'arsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da an je an yi mishi wata rumfa wanda aka yi ta akan al-arish din nan arish da ake cewa wato rumfar da aka yi masa duk da haka bai tsaya a wurin ba sai dai dinga fitowa yana zuwa kusa da sahun yakin yana ƙara musu moral yana cewa ku yi kaza yana nuni zuwa ga bukata zuwa ga kusanci tsakankanin shugaba da mabiyansa sannan har ila yau yana wannan yaki yana nuni zuwa ga kaddarorin Allah suna da asbab Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa lallai zai ba musulmai nasara akan kafirai idan sun cika sharuɗan nasara amma kuma sai da suka yi al-akhdh bil asbab ba wai zama ku suka a cikin Madina shi kuma ya aiko ta iska misali Allah ya aiko ta iska ta kashe waɗannan kafiran su su kwashi ganima ba sai da suka fita suka yi aiki suka je suka tara hanya bayan sun fito sun zo da makamai sannan kuma suka zo suka yi duk abin da ya kamata na inda ya kamata su tsaya da yadda ya kamata su yi da tsare-tsare wannan ya nuni zuwa ga mabda'i na al-akhdh bil asbab sannan kamar da na ambata a farko shine wannan yana nuni zuwa ga yakin yana nuni zuwa ga cewa shaydan da gaskin al'adarsa shine an yuhassina lil insani al ma'asi idan da kai wani sako sai shaydan ya kawata maka shi nuna maka ai ba wani abu bane abu ne mai kyau shine wancan da muka karanta wa izzayna lahu shaytanu a amalan ya daga cikin dabi'ar shaydan da yake yi wa dan adam shine ya kyautata maka nuna maka wannan sakon da zaka yi ai abu ne mai kyau za an kai shi akwai wata maslaha akwai fa'ida a cikin sa sannan zaka ci mutuncin wani ko ka kai gulmarsa ko ka mai sata ko ka zalunce shi ko kai wani laifi na kaba'ira ko makamancin sa sai zai kokarin ya kimsa maka abinda zaka ba kanka uzuri cewa ba komai ko kai ba komai duk sanda kace kana tunanin haka game da wani sako to yi maza kai isti'aza yi maza ka kore shaytan daga barinka sannan zaka aikata wani sako sai ka ji kana tunanin ya za a yi kai justifying kai tabrir kamar cewa saban nan ba wani abu bane ai kana da wani uzuri sanda kake kokarin creating maka kanka uzuri akan sabo to shaydan ne yake zayyana maka wannan sabon qur'ani ya bayyana karara cewa al'ada shaydan ne ya zayyana wa mutum irin wannan mugun aiki Allah ya tsare mu sannan yakin ya nuna cewa munafikai ba za su gushe ba a kowane zamani suna wa musulunci makirci da makida kamar yadda Allah ya faɗa idza qulul munafiquna walladheena fi qulubihim maradun garra haula'i waɗannan sun shiga cikin ruɗi na addinin su garra haula'i dinuhum suka ce waɗannan addinin nan yayi dare su a lokacin da ake fita badar haka suka ce ɗan waɗannan tsirarin wai za su tsaya yaki da Qurayshawa gaskiya sun shiga cikin ruɗu to kaga wannan ya da farfaganda ne munafikai sun faɗa da kuma walladheena fi qulubihim marad musulmai ne amma har yanzu akwai dattin cutar shubha a cikin zukatansu to yana daga cikin al'adar munafikai a koda yaushe shine ya da shubohi akan musulunci da musulmai duk wanda kaga aike shi kenan dabi'a sa kenan to babu shakka yana da wata shubha ta munafinci koda ba munafirki ne bane kafir wanda duk inda ya ji wata matsala ta shafi musulmai kokari zai ya kamba mata ya yada ta dan a tsoraci musulunci a ce musulunci ba bayi da tsari ai musulmai ba su iya ba ai ahlus sunna ba su san me ya kamata su yi ba to wannan shu'uba ce daga cikin shu'ab na munafinci shine yada munanan maganganun da zasu harzuka mutane ko su sa musu tabewa ko su sa musu wato abin nan su ji ba su da kwarin gwiwar ci gaba da yin harka addini wannan daga cikin salan makircin munafikai ne da suke wa musulunci sannan Allah subhanahu wataala a cikin sunnar sa kamar da wannan yake nuna yana maye wa musulmai mu'minai idan sun yi imani yana maye musu abinda suka rasa idan mutum ya yi imani sai Allah ya maye mai abinda ya rasa wanda suka an kama su a cikin kafirai Allah cikin hikimar sa da tsarin sa ya san wasu su za su tuba su musulunta shine Allah yake cewa a gaya musu ya ayyuhan nabiyyu قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم الله يجي أجيء مسودا من أسرى إذن الله يسأل أكون عليه أشكي زكاتكم زي ما يمكود أبن دي بوان دا أكربا أقولك عليه سو دا أنكر بكون دم فانسا أورس كابون أنتاج دوان نكون كوما ما بودن كوني سكبيا wasu sun shiga damuwa sun talauce amma tun a lokacin Allah ya ce a musu bishara in dai da gaske suke yi suna yin kafirci ne kawai saboda su samu kansu a ciki ba wai sun rike shi a kida bane suna san gaskiya za su tuba su musulunta wata rana ko to sani idan sun tuba sun musulunta Allah zai maye musu wannan to in ya zama wanda yake cikin kafirci Allah ya mishi wannan bishara ko mun gane ina kuma ga wanda yake cikin musulunci wanda zai samu wata kariya arziki ko ya ce da duke shi akan wani abu na addini Allah yana mishi bishara cewa inda gaske yake Allah zai maye mishi da ninkin baninkin wannan daga mu rike wannan a matsayin wato bishara ce daga Allah kai ma yana maka ni ma yana mu da cewa in ya alamillahu fi qulubikum khaira in Allah ya sa akwai alheri a cikin zukatanku Allah zai maka mene yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum Allah zai baka alheri fiye da wanda aka karba a hannunka ko da kuwa irin wannan rayuwar da ake na yanzu an san maka kuɗi ta fuska a yaudare ka ko a cinye maka kuɗi a wata harka ta kasuwanci ko kuma ka yi infakin dukiyarka akan wasu harkoki balantana kuma wanda ya cira kan addini idan dai akwai gaskiya a zuciyarka to Allah subhanahu wataala zai mai maka gurbin wannan abu ko da Allah bai baka immaterial ba yadda kake tsammani tsabaragen kuɗi to Allah zai tsakace maka ladan wannan aikin in dai ka yi dan Allah wannan shine ta'awudi da Allah yake sannan yakin yanda cewa da kafirci da kuma saban Allah suna daga cikin sababban da suke sa Allah ya kawar da ni'imar sa akan bayi kamar da Allah yake cewa alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar kai ba ga waɗanda suka canza ni'imar Allah zuwa kafirci ba suka zo suka sanya al'ummar su a wani guri wanda ya ja musu halaka wato badar din kenan aka ce alladina baddalu ni'matallahi ibn abbas yake ce wallahi hum quraish alladina baddalu ni'matallahi yace wallahi hum quraish har su uku ya fada sannan ni'matallahi aka ce shine muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah din ko kuma shi da addinin sa da qur'anin sa suka ki suka kafirce sai Allah ya musu wannan sakamako na abin da faru a badar to duk wanda Allah ya mishi ni'ima yake bin wannan ni'imar yake yaba ma Allah akan ta ya more ta yadda Allah ya tsara to wata rana Allah zai canza mishi wannan ni'ima zuwa halaka Allah ka tsare haka nan a Bukhari ne to wancan magana ta Ibn Abbas cewa alladhina badalu ni'matallahi kufra yace hum wallahi quraish sune suka yi wannan Allah ya tsare haka nan kuma a Qurayshawa kafin wannan badar shine kaman inda Allah ya musu abu na ƙarshe kenan wanda ya kamata su tuba domin kafin wannan an jarabce su da talauci da yunwa da fatara aka ce har suka da suna cin ƙashi a Makka shine suka bi suka roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya tausaya musu annabi ya addu'a Allah ya tausaya musu amma dama Allah ya ce za su koma shi sa Allah ya ce yawma nabtashul fatashatul kubra inna muntaqimun dan da zamu musu kamu mafi girma to ranan zamu rama abin da suke ta yi ba addinin Allah to badal ita ce albarashi da kubra da Allah ya musu sannan yakin yana nuni zuwa ga cewa kafirai da munafikai ba za su gushe ba suna iya kokarin su wajen su ga cewa sun yaki musulunci sun kawo mushi tarnaki sun kawo mai tangarda wala yadun la yuqatilukum hatta yurdukum an dinikum in istata'u kamar da Allah yake faɗa cikin Baqara sannan wannan yana nuni yake yana nuni zuwa ga cewa sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga yi akan su cewa Allah ya taimake su Allah ya ba su wadata da annabi yake cewa ya rabb innahum jiyahun fa at'imhum wa innahum uratun fa aksihim wa innahum hufatun fa ahmilhum ya Allah suna cikin yunwa ka ba su abinci ya Allah suna cikin talauci Allah ka wadata su ya Allah suna yawo babu takalmi a kansu Allah ka ba su wadata Allah diya musu wannan wadatan tun daga Badar har zuwa abin da ya biyo baya an gani a aikace har ila yau daga cikin fawaid da malamai suka fitar game da yakin Badar akwai cika alƙawari na abin da aka yi alƙawari a baya musamman abin da ya faru tsakanin kafiran Makka da Huzaifatu ɗan Yaman shi da mahaifinsa waɗanda kafiran Makka suka kama su suka tambaye su za ku je gun annabi Muhammad ne ku haɗa ku yaƙi mu sai suka ce a mu ba ruwa sai ku ce to ku dauki alƙawari ba za ku shiga duk wani yaƙi da zamu yi da shi ba suka dauki wannan alƙawari da suka so ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu in sarifa nafi lahum bi ahlihim wa nasta'inu billahi alaihim ku fita ku ba sai ku shiga yaƙin ba mun cika musu alƙawarin da kuka yi musu amma kuma zamu nemi taimakon Allah akan su Allah zai mana maganin su hakanan har ila yau akwai bayani akan cewa wasu daga cikin kafirai akwai bayani akan cewa kafirci na mutane mataki mataki ne wani nashi yafi na wani tsanani akwai kafirai wanda suke masu hankali akwai masu hangen nesa akwai wanda ake musu fatan alheri daga cikin kafiran nan da aka yaki da su akwai wanda suka zo suka tsaya ma kadai ba sa yakin suna kallo ne irin su Abul Bakhtari Ibn Hisham da ya zo tsayawa kawai yayi bai taba kowa ba irin Abbas Ibn Abdul Muttalib daga galibin su Allah ya musu gamdakatar daga baya sun tuba da haka ba a mu'amalantar kafirai duka da mu'amala da saboda su ma kafircin su ba iri ɗaya bane ina fata ya kamata mu fahimci wannan kafirai akwai na amana akwai wanda ake musu fatan alkhairi mu'allafatu qulubuhum akwai wanda sai kuma tsantsar kafirai ne babu wani ragowa tsakankanin su da addini da haka dole sai an fahimci wannan mabda'in sannan za a yi musu mu'amala kowa gwargwadon halinsa sannan muhimmancin yin bishara da alkhairi idan abu na alkhairi ya faru yana daga cikin abin da aka samu a cikin wannan yaki shine a yi bishara ma abokan alherin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ci wannan nasara sai ya aika dan sako zuwa cikin garin Madina shi Abdullahi dan Rawaha yayi marmaza maza yaje faɗa mutanen Madina halin da ake ci dan su ma a yi musharaka da su cikin jin daɗin cin nasara to wannan ya nuni zuwa ga halastin idan wani abu na alheri ya faru ƴan uwa na nesa da kusa waɗanda aka san za su yi tarayya jin daɗin wannan alherin da ya faru ga wani ko su wane su ma sai a sanarce su dan su yi musharaka da sauran ƴan uwansu wajen wannan ainihin wato alheri din hikimar Allah game da jihadi ƴan uwa masu albarka kamar da malamai suke cewa shine karye kashin bayan kafirci da kuma daga musulunci to ya zama wannan shine asalin abin da masu jihadi suke nufi da jihadin su suna nufin musulunci suna nufin karye kafirci da zaran sun yi haka sai Allah ya taimake su sannan ba shi daga cikin tsarin addinin musulunci idan an zo yaki ayi wato abinda ake ce magadar wato ayi yaudara ko kuma ayi a karya alkawari ko ayi musula shine a dadda gawawaki ko a ci mutuncin wanda suka ji ciwo ko waɗanda aka kama kuma makamancin su dole ya daga cikin ɗabi'u da musulunci ya koyar a sakamakon wannan yaki na Badar to kar mu tafi da nisa ina ga iya wannan za su isa sauran suna da yawa na ɗauko mana rukusul aqlam ne kawai kamar da muka matakan aran na akwai tafi da dama waɗanda za a duba don samun ƙare-ƙaren bayanai akan ire-iren waɗannan masailin malamai mabambanta sun fitar da fiqhu da yawa da yawa ɗaruruwan fiqhu daga yaƙoƙi mabambanta musamman kuma ita wannan hadisa ta yakin Badar da aka sai mu koma cikin littafin da malai yake cewa faslun wa aqama bil madinati rabi'an al awwal ثم خرج يريد قريش واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ بحران معدن بالهجاز من ناحية الفرع ولم يلق حربا فأقام هنالك ربيعا الآخر وجماد الأولى ثم انصرف إلى المدينة ما لا يتي فصل وأقام بالمدينة ربيعا الأول النبي صلى الله عليه وسلم يزون أقرم مدينة أو ربيع الأول ثم خرج sannan ya fita yuridu quraishin ya nufaci garin makka ya gamu da quraishawa wastakhlafa alal madinati ibnu ummi maktum ya bar aktin wakilin sa a makka shine sahabin nan mai suna abdullahi ibnu ummi maktum ladana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma makahu fa balaga buhrana ma'dina ya kai wani waje da ake ce mishi buhrana ma'dina bil hijaz a kasar hijaz wanda an ce yana gabashin ainihin wato abin nan kaman kilomita 90 a gabashin makka min nahiyatil fur'i wa lam yalqa harban ta inda yake cewa al-fur' kuma bai yaki da kowa ba a wannan karan ba ai yakin ba fa aqama hunalika rabi'an al-akhir ya zauna tsawon watan rabi'ul akhir rabi'ul akhir da ya fito rabi'ul awwal sai kuma rabi'ul akhir وجماد الأولى ده كما أومت الجماد الأولى أول نور ولا نور تني هك عيك فالنسونا ينسو ربيع الأول بعد ربيع الآخر نكركي كي نقول آخر وربيع الآخر نكركي بعد ربيع الثاني هك الجماد الأولى الجماد الآخرة بعد الجماد الثانية wannan shine asalin sunan su abin da yake sananne a ilmanci amma ya shahara ana kiran su da hakan dan haka ya zama kaman daga cikin aqsa sha'i'a wanda daga baya ba kallansa matsayin kuskure saboda shiyudin su shi jumada ta masjid haka ake cewa al-ula jumadan ula jumadan akhir shi kuma rabi'un al-awwal da rabi'un al-akhir shi wancan wannan labari ibnu hisham ya ruwaito shi a cikin sirarsa da shi da wasu malamai kamar ibnu sa'ad da makamantansu malam yace faslun thumma ghazabani qainuqa'a wa kan min yahudil madina fa naqadu ahadahu fa hasarahum 15 laylatan hatta nazalu ala hukmihi fa shafa'a fihim abdullah ibn ubayy wa alaha alayhi fa atlaqahum lahu wa hum qawm abdullah ibn salam wa kanu 700 muqatilin وكانوا صاغه تجارا يجي فصل غا وتا غبا ثم غذابني قينقاع sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki banu qainuqa kaga zahirin abinda malai ya kawo anan yana nuni kamar cewa tsakankanin wadancan yaƙe yaƙen da aka yi da badar da abin da bi bayan ta da kuma har zuwa nan a daidai nan ne aka yi yaƙin banu qainuqa haka ibnu ishaq shi ma ya kawo irin wannan jeren giyar amma kun tuna a baya mun karanta wannan labarin a waje daban a can baya an yi inda ya magana akan yahudawan duka guda uku da yadda aka yi aka fidda su amma asali ba a daidai nan abin ya faru kamar yadda zahirin magana take nuna ba akwai labarai da dama da suka zo akan meye dalilin faruwar wannan yaki amma dukkaninsu illahirinsu ba su inganta ba a hadisance kissa mafi shahara ita ce cewa bayan da aka yi yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya zauna ya je kanguwar banu qainuqa ya tara su yi musu huduba yake cewa ya masharar yahudin ya ku taron yahudawa aslimu ku musulunta fa innakum ta'lamuna anni nabiyyun haqqan kun san fa ni annabi ne da gaskiya yasa ba za ku musulunta ba har sai suke ce mishi kai ka ba a hankali kar ka gauye kayi fada da mutanen ka qurayshawa ka ci nasara akan su wallahi ran da duke fada da mu za ka gane mu ba irin su bane mu ba kan wallahi sabani sai kuma aka ce wata mata musulma ta zo kasuwa ta zo ta kawo wasu kaya za ta siyar suka yi ta bude fuskar ta ko ta bude jikinta take sai aka samu wani shedani sai ya kulle suturar ta da wani abu kamar a ce wani itace ko dirka tana miƙewa fan kashafa jismuha sai jikinta ya bayyana sai suke ta dariya suna shakatawa suna morewa sai wani musulmi shi kuma sai hamiya ta dauke shi kishi ya dauke shi sai kashe wanda ya wannan abin nan take su ma sai suka taru suka kashe wannan musulmi aka ce wannan shi ma daga cikin dalilai da ake ambata wallahu ta'ala ala amma dai a hadisance akwai maganganu da yawa da malamai suka kawo akai akan wannan kamar ash-shaykhul albani ya rawaita wannan magana Imam Abu Dawud ya rawaito asalin kissa da shi da Ibn Ishaq haka bayan ash-shaykhul albani ma malam akram diya al-umari a cikin sahih sirah an-nabawiyya shi mai magana akan isnadin wannan abu wannan mas'alar ta faru kamar yadda aka ce a wata rana ta asabar ya kansu da aka yi anisfu shawwal ala ra'as 20 shahran bayan watanni 20 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya katange su ya tare su tun daga wannan shawwal har zuwa farkon zulqa'ada kaga shine rabin wata kenan kwana 15 da aka fara wannan kisa ta mata kamar yadda muka ji ba ta tabbata ba wanda aka ta je kasuwa bi bi talabin laha haka aka ambata da jalab wato kayan siyarwa kamar a ce gumama ko su kayan ra'ayi siyarwa a takeice malam yace wa kanu min yahudil madina shine ɗaya daga cikin jinsi uku na yahudawa madina banu qainuqa banu nadir da kuma banu quraiza fa naqadu ahadu suka karya alƙawarin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da su na zaman lafiya fa hasarahum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kewaye anguwarsu 15 lailatan kwana 15 shine daga tsakiyar shawwal din nan zuwa farkon zulqa'ada hatta nazalu ala hukmihi har sai da suka hakura suka sauka akan hukunci su suka yadda cewa duk hukuncin da yake musu sun yadda fa shafa'a fihim Abdullah ibn Ubay shugaban munafikai Abdullah dan Ubay dan Salul kamar yadda ya zo a cikin kissa yazo ya kama wuyar rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ja yana nuna alaman wato damuwa yana kuka yana ihu yana cewa ka tausaya wa mawalina ka tausaya ma abokaina annabi yana ce mishi akhir an ka maka ka bani wajen shi kuma yana cewa wallahi ba zan bari ba sai ka tausaya musu da ya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce musu shikenan hum laka na ban maka su me kake so a yi musu shine daga baya shawara ta yanke akan cewa to abinda za a yi musu kamar yadda yace falam ma alhalahu atlaqahum lahu yayin da ya matsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya sakin mushi su yace to ka hukunta musu hukuncin da kake gani shine aka musu hukunci cewa to su bargar su fita daga Madina shikenan zaman su ya kare a Madina wa hum qaumu Abdullah ibn Salam sune mutanen Abdullah ibn Salam babban sahabin nan radiyallahu anhu wa kanu 700 muqatil suna da mayaka mutum 700 wa kanu sagatan wa tujjara sun kasance kuma saga makera ne sun iya kere-kere akwai kafintoci akwai masu kera ta faro ta wuta akwai masu yin kaza wanda ne suka iya sana'o'i wanda suke na fasaha na technology wa tujjaran da kuma yan kasuwa amma duk da haka amfanin su ragagge ne tunda sun zama lafiya da mutane dole aka sallame su a Quraysh daga Madina musulmai suka mallake dukiyarsu da abubuwan da suka bari to za mu saurara a nan saboda kwanan lokaci da mun ci za mu dinga yin awa ɗaya ne saboda yanayin lokaci yana saurin yin dare a yankun awa ɗaya da rabi da muka saba sai in lokaci ya canza insha Allah sai mu koma kuma mu dinga yin yadda muka saba awa ɗaya da rabi za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda malam yake cewa faslun fi qatli Ka'b ibn al-Ashar faslun da yake magana akan labarin kashe wani babban kafiri shi ma cikin Yahudawa shine Ka'b ibn al-Ashar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi